sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da hantsin wannan rana. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a cikin shirinmu na hantsi yau Juma'a 21 ga watan Yuli na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya zamu kawo muku rahoto na musamman a game da wani taro da mabukata ta musamman a yankin arewacin Najeriya suka yi dan ganin cewa wani sabuwar gwamnatin kasar ta ba su dama kamar yadda doka ta tanada. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu bari Maryam Dauda ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Jami'an Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu, duk da cewa an umarce shi ya komo Amurka domin fuskantar ladabtarwa kuma a sallame shi daga bakin aiki. Saboda da wasu dalilai da ba a sani ba, Travis King ya shiga cikin Koriya ta Arewa a yayin da yake tare da wasu farar hula 'yan yawon bude ido a yankin iyakar a ranar Talata, kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya zo wani sansanin soja da ke nan Amurka. A makon da ya gabata ne aka sako King dan shekaru 23 daga wani gidan yari na Koriya ta Kudu bayan ya kwashe kusan watanni 2 a can saboda laifin cin zarafin wani. A ranar Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa jami'an hukumar tsaro na Pentagon sun yi ƙoƙarin tuntuɓar takwarorin aikinsu na Koriya ta Arewa ba tare da samun nasara ba. A baya dai jami'an diplomasiyyar ƙasar Sweden sun saurari batutuwan Amurkawa a ofishin jakadancinsu game da Koriya ta Arewa, amma rahotanni sun bayyana cewa ba su koma kasar ba tun lokacin da Pyongyang ta umarci baki su fice daga kasar a farkon barkewar annobar COVID-19. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na Iran suka koma aiki akan titina don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba. A wani taron manema labarai a lardin Carmen a jiya Alhamis, shugaban 'yan sandan Ahmad Reza Radan ya bayyana aikin sa ido a kan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma bin doka. A halin da ake ciki, babban alkalin ƙasar Iran ya yi kira ga ɓangaren shari'ar ƙasar da ya naɗa alkalai na musamman da za su duba shari'ar da ta shafi aiwatar da dokar sanya hijabi. Aikin 'yan sandan na da'a a kan tituna ya ragu sosai tun bayan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a faɗin ƙasar da aka shayi sakamakon mutuwar Mahsa Amini 'yan shekaru 22 a hannun 'yan sandan a shekarar da ta gabata. 'Yan sandan na Iran sun kama Amini ne bisa zargin bata sanya hijabi daidai ba. A wani lamari daban kuma, ƙwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta OHCHR da ya sa baki ba tare da ɓata lokaci ba don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi shekarar 2019. Wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin akan Muhammad Javad a ranar Laraba, kuma aka kai shi wani keɓaɓɓen wuri a gidan yaron wakila Bal a birnin Mashhad inda ake tsare da shi, a cewar wata wasiƙa da aka aika wa shugaban hukumar OHCHR Volker Turk a cikin dare. Muna neman ka gaggauta sa baki don ceto rayuwar Muhammad Javad, fursunan siyasar Iran, a cewar wasiƙar wacce wasu 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi 85 suka sanya wa hannu. Wani tsohon shugaban kotun duniya ta ICC da wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu da na baya su 19 da tsofaffin ministocin gwamnati da kuma wasu da suka samu lambar yabon Nobel Laureate su 7 na daga cikin waɗanda suka rattaba hannu akan wasiƙar da kamfanin dillancin labaran AFP ya gani. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa da sauran labaran. Kafin nan dai ga rahotonmu na musamman game da bukatun masu bukata ta musamman daga arewacin Najeriya. Zainab Gareki.
A shekara ta 2019 ne tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar da ta baiwa mutane da ke da bukata ta musamman damar samun yanci da walwala kamar kowane dan kasa. A kididdigar hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2018 ta gano cewa akalla mutane miliyan 29 ne ke da nakasa a Najeriya, da yawa daga cikinsu suna fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban da suka hada da nuna musu kyama da wariya, tashin hankali, rashin samun kiwon lafiya, muhalli da ilimi. Dokar da shugaban kasa na wancan lokaci ya sanya wa hannu ta hana duk wani cin zarafi wa nakasassu, ta kuma sanya tara da kurkuku ga duk wanda ya saba wa dokar. Duk da cewa gwamnati ta baiwa masu bukata ta musamman hukuma da za ta kula da su da samar musu da dukkan bukatunsu kamar yadda dokar ta zayyana, nakasassun na ganin cewa akwai bukatunsu da dama da suke bukatar gwamnati ta sake waiwaya. Kamaradi Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban dandalin masu bukata ta musamman a shiyar arewacin Najeriya, ya ce sun shirya taro na musamman ne a jihar Nasarawa don tunatar da wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu cewa dokar da take kare haƙƙinsu ta ba su damar a sanya kashi 5 na mutanensu a duk wata harka ta gudanarwa a gwamnatance.
Mun tattauna ne saboda matsalar da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a arewa. Akwai dokan da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa mata hannu, ya ce a cikin dokar a bamu 5%. Wannan doka bata ya nuna cewa har jihohi da kuma kananan hukumomi muna da wannan 5%. Abinda ake nufi da 5%, idan shugaban kasa zai nada ministocinsa ko kuma duk wani appointment da zai nada, dole ne a bamu wannan percentage namu. Idan za a dauke federal government za ta dauki aiki, dole ne a bamu wannan 5%. Haka ma idan gwamnatocin jihohi za su dauka, dole a bamu wannan 5%. To tunda abin ya doka ne ba ko alfarma za a muna ba, to shi yasa muka ce idan wannan ministocin da za a yi na satin da ya gabata, shugabannin jam'iyya sun yi zama sun fitar da wanda zai zama musu za a bashi minista daga kudu. To kuma mu arewa, wanda muka fi yawan almajirai, wanda muka fi yawan masu karatu, wanda muka fi yawan rashin aikin yi, to muka ga ai mu ma arewa ya kamata dauko minista mu ma a bamu daga cikin wannan 5%.
Kamaradi Yarima Suleiman ya kara jaddada muhimmancin gwamnati ta kula da lafiya, ilimi da sauran bukatun na kasassu.
Sannan mu yadda a bada wani kulawa na gaggawa ga harkokin da ya shafi mutane masu bukata na musamman harkar ilimi, musamman harkar lafiya, yadda ake bada free education ga matakin wasu jihohi, to zama high institution na gwamnatin tarayya a bamu free education. Sannan masarautu, yadda ake masarauta na ko'ina, ana ba masarakuna kuɗaɗe na grant, to mu muna son sarakunanmu a ba su wannan dama a gina musu kamar parliament haka, su ma dan su zama mutane masu daraja. Sannan muna son duk wanda ya karatu a bashi aikin yi, ko ba masu bukata na musamman mu ne wani a Najeriya wanda aikin yi zai gagare mu. Saboda wannan zaman namu, mun yi da cewa lalle a bi wannan matakai namu, kuma mun shirya za mu kai ma shugaban kasa, za mu fara bin wannan abin, kuma inda muka fara ba za mu daina ba har idan sai mun daina rayuwarmu.
Malam Muhammad Galadima, sarkin guragun jihar Nasarawa, ya ce su sarakuna suna taimakawa gwamnati a duk lokacin da ta neme su, don haka suke roƙo ta aiwatar musu da bukatunsu.
Na magana a madadin sarakuna na nakasassu Najeriya gaba daya, saboda jama'anmu a duk lokacin nan gwamnati ta kawo bukata nata, an tara mu an mana bayani, to muna mika jikinmu da komai da komai namu ga gwamnati don ganin abinda gwamnati tana bukata mu ma muna bukata. To yau ga Allah ya iso da wannan gwamnati ga shugaban kasa jagaba Ahmed Tinubu, ga sakonmu da mu isar da shi gare ka, ka duba mu da idon rahama, ka awatar mana da ababai wanda mu ma sarakuna mu tabbatar da cewa mu ma muna cikin walwala da ababai da muka rubuta a ciki na neman matsayi na kasa, daga matakin minista, commissioner da sauran makamai daban-daban wanda ana bama jama'a, to mu ma muna roko mu ma a samu a
tunan gaba za mu kawo muku karashin rahoton. Yanzu dai ga Maryam ta sake dawowa da kashin labaran na biyu.
Yanayin danniya da ake wa kafafen yada labarai a kasar Belarus yayi muni sosai, har ta kai ga yanzu hukumomi na auna mutanen da suka taba yin aikin jarida, a cewar masu sharhi kan kafafen yada labarai. Waɗannan kalaman na zuwa ne yayin da a wannan makon hukumomin kasar Belarus suka kai samami a gidan Ihar Karnai, wani tsohon ɗan jaridar kafar yada labaran RFERL, suka kuma tsare shi. Diyar ɗan jaridar Polina ta faɗawa kafar yada labaran RFERL cewa hukumomi sun kai samami a gidansu da ke Minsk, babban birnin Belarus, a ranar Litinin, suka kwashe wayoyi da kwamfutocin gidan da ka. Ba a dai ba da wani dalili ba na kaman ko kuma kai samaman, kuma an kai Karne cibiyar tsare mutane ta Okristina. Karne shi ne ɗan jarida na baya-baya da aka tsare a Belarus. Tun daga shekarar 2020, hukumomin ƙasar sun ɗauki tsauraran matakai a kan kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma 'yan adawa, biyo bayan zanga-zangar da aka yi bayan zaben da shugaba Alexander Lukashenko ya yi ƙirarin lashewa. Aƙalla mutane 9 sun mutu, wasu da dama kuma sun jakkata, a lokacin da wani bom ya tashi a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar Congo, a cewar wani jami'in yankin a jiya Alhamis. Bom ɗin ya tashi ne a yankin gabashin Rushuru da yammacin ranar Laraba, abinda Isaac Kibira, mataimakin gwamnan lardin, ya faɗa kenan. Wani da ke cikin kungiyar 'yan bangan ƙauyen, a yayin da yake ƙoƙarin tantance wani abu da ya gani a ƙasa, a lokacin ne bom ɗin ya tashi a tsakiyar ƙauyen, kuma nan take ya mutu tare da farar hula guda 8 da ke kusa. Nan take dai ba a san wanda ya dasa bom ɗin ba, ko da yake jami'ai sun ce an gano shi ne a wani yanki da 'yan tawaye suka kutsa a kwanan nan. Kibira ya kuma ce wani sashe na dakarun yankin gabashin nahiyar Afirka da aka tura wurin sun kai ɗaukin gaggawa. Jami'an lafiya a yankin sun ce an kwantar da waɗanda suka jakkata a wani asibiti domin yi masa jinya.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masauraro, ga ƙarshen rahoto na musamman da Zainab Babaji ta hada mana a game da bukatun masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya.
Ita ko Malama Maryam Laminu ta ce ba daɗin yin bara suke yi ba, don haka suke miƙa ƙoƙon baransu wa gwamnati.
Wannan zama da muka yi yau, mun yi zama ne a kan kokenmu mu miƙa shi ga gwamnati. Duk mace dai duk inda aka san mace uwa ce. Wannan koke da muke roƙo, muna roƙo ne a karan kanmu da 'ya'yanmu. Muna miƙa ƙoƙon baranmu ga gwamnati game da kiwon lafiya, ayyukan yi, magance barace-barace da kuma raba mukamai. Waɗannan abubuwa su muke roƙo gwamnati da Allah ta cakan balance duk da mu a ciki. A gaskiya mu ne masu buƙata ta musamman. Idan aka bar mu kara zube, yawa-yawan mabaratan ƙaruwa suke yi. Akwai maganan ilimi, wato education, muna roƙo gwamnati ta sa baki, gwamnatin tarayya, mu samu wannan dama na ilimi kyauta har zuwa university. Idan in ba ta taimaka mana ba, akwai waɗanda zahirin gaskiya ba yadda za su yi su yi karatu. Yanda za ka riƙe gida ma yana neman ya fi ƙarfinka, dole sai ka fita titi ka yi bara. Baran nan ba san ranmu muke yin shi ba, yana zama mana dole ne mu fita mu yi shi. Shi yasa muke roƙon gwamnati ta saka baki, dan Allah mu samu abun yi. Idan baka yi bara ba, ka je ka yi sana'a, ka koyi sana'a, ka samu dan wani guri kana dan saida wani abun, ko kana sarrafa wasu abubuwan ana saye. Sai rage baran nan, a taimaka commission din nan da aka kirkiro shi, aka bamu shi, da Allah a taimake mu kar ya zama an fade shi ne a baki amma baya aiki.
Ga Malam Bukar Ibrahim sarkin kutaren lafiya kuwa samarwa ƴaƴansu ayyukan yi zai tallafa wa rayuwarsu.
Waɗanda suke barna ya kamata a yi a kirkiro musu da wani aikin da za su iya su yi su dogoro da kansu su ma wani lokaci su taimaka na baya da su. Akwai ƴaƴanmu waɗanda ba su yin makaranta. Makarantar nan ya gagare mu ga baki ɗaya. To, in ba da taimako ba, ba inda za a yi ƴaƴanmu su ci gaba. Ta saboda haka kamata yi a kirkiro mana abubuwan da za mu yi. Musamman manmu kutare ba mu da hannu waɗansu ma ba su yi ilimi ba. Wasu kuma suna da ilimi. Kamata yi gabaki ɗaya waɗanda suke da ilimi da guragun da makafin da kutaren gabaki ɗaya a kara mana wannan kokari.
Kafin kammala taron nasu ne kwatsam sai kudin man fetur ya yi tashin goron zabi zuwa naira 617 a kowace lita. Lamari kenan da Kwamarai Derima Suleiman Ibrahim ya ce idan hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a ba su kula da masu bukata ta musamman ba to lalle za su samu matsala.
Lokacin da muka samu labarin wannan karin kudin mai da kuma tsananin rayuwa na tsadan abinci hankalinmu ya tashi. Domin ko a taron da muka gabatar wayansu hasin tunda rai daga wannan samun daɗi ko kuma samun kwanciyar hankalin da ake bukata. Shi yasa muka sake dubawa cewa muka kara kira na gaggawa a nuna shafi wannan wahala na tsananin rayuwa na rashin aikin yi na rashin abinci na tsadan abinci ga wannan tsadan man fetur. Muna roƙon shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kamar yadda ake maganar cewa gogaggen ɗan siyasa ne, mutum ne mai tausayin al'umma, mutum ne mai yawan sauraro, mutum ne mai yawan so ya ciyar da ƙasa gaba. To ya kamata a duba wannan matsala, matsala ce wadda ta shafi al'umma gabaki ɗaya. Matukar in ana son mutane masu bukata na musamman su samu kwanciyar hankali, a bar wannan yawon barace-barace, a bar wannan tashin hankali na fashe-fashe, sata da doke-doken da ake arewa. To lalle ya kamata a cewa an canja cikin yanayin tsarin da ake tafiya da gaggawa, domin abu nan da ake bukata ta gaggawa. Hakan mai idan aka canja shi lokaci ɗaya aka ji a jiki. Haka harkar abinci lokaci ɗaya yake shigan jiki. Yanzu wanda zaka tafi mu shugabannin da muka zo muka yi taro a nan, kowa yana tunani ya zai ya koma darsa.
Duk da hukuma da ke kula da nakasassu a ƙasa baki ɗaya da ma wasu jihohi, miliyoyin nakasassu ne ke da buƙatar taimako a fannoni daban-daban don tallafawa rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifan da ke bisa na'ura. Zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a koda yaushe ake so kuma za a iya bibiyar mu a shafukan mu na sadarwa a Facebook, Twitter ko Instagram. Sannan kuma za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli da nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Matsalancin zafi da ake fama da shi a fadin duniya ya ja hankalin masana matuka, shugabanni da ma 'yan rajin kare muhalli inda suke daɗa kaimi don ganin an yi duk mai yiwuwa wajen inganta yanayin duniya ko za a samu sauƙin wannan lamari. Kamar yadda masani akan harkokin noma da yanayi na ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya shaida.
Abun da ya shahi kare muhalli ko kuma in ce yanda ya kamata a tsara karfafa kula da muhalli ta samu karbuwa ga Majalisar Dinkin Duniya wanda za a tattauna bisa kansa a canza tunani da kuma yanda aka tahiyar da bincike. Lalle ana so a ƙara ƙarfin yanda ake tahiyar da aikin yaki da gurɓacewar yanayi da kuma duka abubuwan da suke ala zazzafa duniya don saboda a maido wannan yanayi cikin yanda yake aka sani wanda kuma yake kawo kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane da kuma yanda ita duniya za ta zamanto kamar yanda muka same ta iyaye da kakannu, ya zamanto mu ma mun bar ma wanda suke bayan mu iya jikoki da tattaba kunne duniya wanda yake za su iya su ma su mora su amfana kuma su ci moriye abun har yanda su bar ma su ma wa'ansu na bayan su masu zawa. Bisa kan wannan ne na gani cewa lalle ya kamata a dukufa wajen yanda za a kawo taimako na yanda za a rage wannan zafin duniya da yake kawo canje-canje da abubuwa da yawa kamar wanda suke suna kawo matsaloli ga zamantakewa ga duka yanayin mabaki daya ga rayuwa ta dan adam da dabbobi da itatuwa da sauran duka halitta wanda Allah ya yi a doron duniyar nan.
Shi ko Muhammad Jafaru Tankuriya na Center for Climate Change and Food Security a ƙasar Ghana ya yi bayanin yadda wasu ƙasashe suke jan ƙafa a kan ba da gudunmawa don shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Dumamar yanayi da ke fuskantar duniya gabaɗaya yau ta kai wani matsayin da shekara 27 da ake taro na neman mafitanta ba ta ba da amfanin da ake nema cikin wannan taro da ake yi ba. In mun dubi taron da aka yi a kasar Masar na COP27 kwana 16 ko 8 da aka zamna duka, muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan garuruka waɗanda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a doki wannan kudi a taimaka ma kananan kasashe waɗanda matsalan dumamar yanayi take habbakansu. Shisa wani babban abu ne da an nemi yin shi shekara kusan 30 kenan sai shekaran da ya wuce aka iya aka yadda saboda manyan kasashe da yawansu sun buge sun ture suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba. Amma adalci da kasashen kananan kasashe da ya kamanci a cancanci a yi musu shine a taimaka musu su iya su gina garurukansu. Yau in mun dubi abun da ya faru kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba da ita ba. An yadda an karbi amma har ila yau wannan asusun kudin an fidda mutane 18 su nemi su iya su shinfida wani hanya da za a iya a samu wannan kudi
ya za a biya wannan kudi, nawa za a biya, waye cancanci ya fidda wannan kudi ya taimaki kasan shi cikin kasashen kananan da ake gidan a taimaki. Dukan ga abu ne da ba tun samu an iya an shinfida ba. Shi yasa shirye-shiryen da ake yi shine har COP 28 wanda zai zo a shekaran ga wata na December, ana neman in an tattaru wannan taro a iya a samu a karkare wannan fira na asusun kudin da aka yi.
Nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yayi bayani ne a game da yadda tsarin karbo kudade da aka ware dan kasashe masu tasowa su yi amfani da su dan shawo kan matsalolin sauyin yanayi yake da matukar wahala.
Ito wai ba wai wannan ne matsalar ba, ita su kudin ne idan an saki ko kuma ake tunanin yanda za a same su na wajen tallafi din. Hanyoyin da za a samu a karbi kudin nan su ne suke da tsananin wahala wanda yawancin kasashen Afrika ko rashin kwarewa ko kuma ana musu mugunta wanda ba a iya ba su dama ta hanya mai sauki da zaka iya sa hannu ka karbi wannan kudin. Domin kaidojin da ake sanyawa wajen karbar kudin gaskiya akwai wahala mutuka sosai, da yawa zaka ga in kai musu magana ce kai su sun gaji da bi daga ƙarshe sai ka kusa, amma da sukan dage wasu kasashen su sama kamar kwana nan kai wani project da na gani a Najeriya da muka je can a kasar Enugu da Anambra, ɗaya daga cikin kuɗin da na Green Fund ne aka samu za a yi wannan abin. To kin ga me yau an samu dan ci gaba, sukan iya jajircewa su samu su karbi kuɗaɗen. Amma dai ba kamar yadda kike zato ba, ba kamar kudi ne da za a ce kawai budget ne an ware kawai za a yi muku taimako, a'a sai kun nema neman ma sai kun bi ka'idoji masu wahala masu tsauri sosai. Kuma yawanci zaka kiga cewa su turawan nan su ne dai za su zo su za a biya kuɗi a kuɗin hotel da kuɗin jirgi, dan su ne suke da ilimin da yadda za su zo su saku ku yi abin nan. So kin ga kuɗin ma zaki ga da yawa daga ciki yakan tafiye-tafiye ne.
Anan za mu dakata a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon, amma idan aka tara da mu a makon gobe idan Allah ne kowa ne komai raya mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na karshe, wato labarai amma fa a takeice.
To a takaice, jami'a Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da ake yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu, duk da cewa an umarce shi da ya komo Amurka domin fuskantar ladabtarwa a kuma sallame shi daga bakin aiki. Saboda da wasu dalilai da ba a sani ba, Travis King ya shiga cikin Koriya ta Arewa yayin da yake tare da wasu farar hula 'yan yawon bude ido a yankin iyakar a ranar Talata, kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya je wani sansanin soja da ke nan Amurka. A makon da ya gabata ne aka sako King ɗan shekaru 23 daga wani gidan yara na Koriya ta Kudu bayan ya kwashe kusan watanni 2 a can saboda laifin cin zarafin wani. Kwanaki 5 bayan da 'yan sandan da'a na Iran suka koma aiki a kan tituna don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba. A wani taron manema labarai a London Carmen a jiya Alhamis, shugaban 'yan sandan Ahmad Reza Radan ya bayyana aikin sa ido a kan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma doka. Kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta OHCHR da ya saba ki ba tare da ɓata lokaci ba don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan dambun boxing na ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi a shekarar 2019. Wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin kisa akan Muhammad Javad a ranar Laraba kuma aka kai shi wani keɓaɓɓen wuri a gidan yaron Wakil Labad a birnin Mashhad inda ake tsare da shi, a cewar wata wasiƙa da aka tura wa shugaban hukumar ta OHCHR Volker Turk a cikin dare.
To masu sauraro, a nan ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai producer mu Solomon Abu da ma injiniyan mu na yanzu, ni Aisha Mu'azu nake cewa